نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم ومساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Asabar yau 3 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 daidai da 25 ne ko 25 ga watan 3 shekara ta 2023 wannan shike alamta haduwanmu da ku na farko domin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na ummuna hawwa'u dake nan goma a bayan GGSS goma a jihar Gombe wanda kuma shine dai har wayau din haduwan mu na farko da ku a cikin garin Gombe da sunan Darasi da yake bance mata su kadai don haka muke roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ikon fada abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ta'ala ya sanya duk abin da zamu fada ya zanto alkhairi ne a gare mu alkhairi ne a gare ku a duniyar mu da lahira Allah ya bawo tsarkin zuciya kuma ya sa mu cikin waɗanda ake kyanta su daga wuta ko ake gafarta musu zunubansu a wannan wata mai tarin daraja mai tarin albarka kamar yadda aka sanar majalisin naku za mu rinka kasasa gida biyu ne saboda galibi akan samu karancin majalis wuraren karatu na mata fiye da yadda ake samun na maza a wurare da yawa maza za ka ga yawanci suna tun mata samun kaso na wuraren karatu fiye da yadda mata din suke samu so da yawa in ba irin wannan munasabar ta azumi ba wanda ya sa ni a bisa tsari na duk ramadana in mun yi tafsiri kuma mukan sa wani littafi da yake banci yan uwa mata wanda muke ga za su iya ribatar shi a cikin wannan watan a wani guzuri na ilimi da za su samu wanda yake da alaka da rayuwarsu a wancan ramadanan ko ce tun ramadanan biyu baya mun faro da wani tafi almar'atu ra'iya fi baitiha da'iya lallai mace mai kiwo ce amma daga cikin gidanta ma tana iya kira zuwa ga Allah littafi ne wanda ya tattara alkhairai masu yawa a rayuwar mata wanda bai tsaya a rayuwar addini kadai ba har sana'o'i da sauransu duk sai da ya taba mun yi kuma wani littafi ne magana akan kuncen haihuwa da daukan ciki da shayarwa da sauransu shi ma a takaice to don haka a wannan karan shi ma Allah ya yarda za mu biyunta karatun mu bayan Qur'an tafsirin Al-Qur'ani a farko za mu sanya littafi mai suna Umdatul Mar'a madogaran mace musulma wannan littafin ya tattaro hadisai ne guda 100 cur waɗanda suke da alaka da ƴan uwa mata kuma hadisai ne ingantattu masu matuƙar fa'ida wanda duk wata mace musulma za ta amfana da su a rayuwarta don haka karatunmu na tafsirin alqur'ani ba zai rinka wuce wasu mintuna kila 40 ko 45 ko makamancin wannan ba shi ma littafin sai mu bashi wasu mintuna makamancin wannan in Allah ya yarda kuma lasan dai na sanar tun kafin yau kuma akwai wanda suke biye da mu daga nesa wanda suke bi mu ta social media sun ta nema an tura musu littattafan mutane da yawan gaske to dan haka na san wasu ba mamaki ba za ka littafin yana gaban su a sanda muke karatu daga nan saboda haka insha Allah ba tare da bata lokaci ba a yau za mu fara karatun littafi din zai karfafa mun gwiwa kwarai da gaske idan na ga ku tare da littattafan da yawa zan samu rauni kwarai da gaske idan na ga akwai karancin littafin a hannun don in na ga littafan da yawa a tare da ku to na san aboki ce nake zuba ruwana in kuma na ga ba littafai da yawa a hannun ku to na san a rariya ko a kwando nake zuba ruwana yana wucewa ne domin shi ilimi ana tsare shi ne ta hanyar karatu da rubutu da adda da makamantansu ina roƙon Allah madaukakin sarki yayi ma matan garin Gombe albarka. Allah ta'ala ya sa ku zanto daga cikin mata mafiya alkhairi a bankasa. Tafsirinmu zai faro ne daga farko insha Allah, sabili da na maza mun dora ne daga inda muke. Tafsirin ku zai iya shan bambanci da ta fuskan bayanai, duba da cewa masu zama a gaba na kuma su ma yanayin su ya canja. Saboda haka nan za mu ɗauki daga farko ne mu fara insha Allah ta'ala zuwa inda Allah ta'ala kuma ya kaddara mana. Allah ta'ala ya ba mu tsarkin zuciya kuma ya ba mu azancin bayani yadda za a fahimci saƙon da Allah yake nufin mu da shi. Allah ya sa mu dace. Da haka ina ganin bismillah ar-rahman ar-rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Wannan ita ce suratul Fatiha. Kamar yadda muka sani, bayani da zan shimfiɗa kafin mu shiga a taƙaice shine tafsirin mu zai ba da muhimmanci wurin abin da ya shafi wato tarbiyya da gyaran ɗabi'u, sannan kuma zai ba da ƙarfi wurin abin da ya shafi samar da ingantacciyar aƙida a cikin al'umma musulmi, da kuma abin da ya shafi haɗin kan al'umma da janyo duk wani abu da muke fatan ya zamto amfani ga al'umma baki daya. Wannan su ne wuraren da za mu ja ɓangarorin da za mu bai wa ƙarfi a cikin tafsirin da za mu yi na Alƙur'ani. Don haka wannan sura da malai karanta kusan gidan kowa akwai ta, ko ita ce muke sani da suratul Fatiha, amma tana da sunaye mabambanta waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta da su a cikin Alƙur'ani, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da waɗannan sunayen a cikin ingantattun hadisai. Ana ce mata Fatiha saboda malamai suka ce da ita ake buɗe salloli da muke yi, sannan kuma akan kira ta da Ummul Kitab, wato uwar littafi ko uwar littafai gaba ɗaya. Malamai suka ce an faɗi wannan ne saboda duk kusa abin da Qur'ani ya kunsa gaba ɗayansa, to suratul Fatiha ta taƙaice shi a cikinta. Duk abin da daga suratul Baqara har zuwa minal jinnati wan nasi, wa suratul nasi kenan a koyar da kai, to suratul Fatiha ta gama tattara wannan bayanan gaba ɗaya. Bal ma Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya ce gaba ɗaya sirrin ma yana tsakanin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duk abin da za ka je ka koya ka sani a Qur'ani, to zai mai da kai zuwa ga suratul Fatiha ne, ko musamman zai mai da kai zuwa ga waɗannan ayoyi ne guda biyu. Hadisi ya tabbata daga Abi Huraira, Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ummul Qur'an. Wannan sura wanda za ka ji mu kanmu muna ce mata alhamdu, haka ne ko? Da yaro zai zo ka ce karanta mun alhamdu, ba za ka ji ya fara karanta maka qul huwallahu ahad ba, sai dai ka ji ya fara alhamdulillahi, da mai cewa rabbil alamin, da mai cewa yayyi ayamin, duka dai harshen bai miƙe ba, amma dai ya san ita ce suratul Fatiha da ake nufi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdu ita ce ummul Qur'an, uwar Alƙur'ani. Idan ku an ce ummu, wato wanda ke tattaro wani abu, kun ga mata su suke da ɗawainiyar ɗaukan juna biyu, suke ɗawainiyar shayarwa, shi yasa sai ya zamto ake ce mata ummu. Ita ke tattaro wanda yake ɗan adam, ta kimtsa shi, ta taimake shi a matakinsa na rauni da sauransu. To kiran suratul Fatiha da wannan suna sai bayyana muku cewa ta tattaro duk abin da ake nema na Alƙur'ani, kamar yadda ne muku bayani a baya. sannan kuma ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummul kitab ita ce uwar littafi uwar littafai duk wanda suka zo ana cewa alkitab ba a ce alkutub ba saboda zuwan qur'ani ya shafa dukkan sauran littattafan da Allah ya saukar a baya tun daga zabura da injila da sauransu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ya ce wan sab'ul matani ita ce kuma mai ayoyi bakwai din nan da ake yawan maimaita karatunta Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul hijr yake cewa walaqad ataynaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim haqiqa mun baka wata sura mai ayoyi guda bakwai wanda ake yawan maimaita karatunta duk cikin al-qur'ani ba wanda ake yawan wurin da ake yawan maimaita shi kamar suratul fatiha yanzu din nan da mu muke zauna muka shiru na tabbatar wani wurin yanzu ana cin ala karanta ta a cikin sallah kamar misali kasar Saudiya in ka duba za ka ga lokacin azhar su yayi a wurin su to ba ku za ka rasa mai nafila ko mai sallah abin da ya shafi farilla ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita din kuma ita ce ake kira da suna alquranul azim dan haka duk wanda ya san wannan hadisi idan ka ga shi kace da shi karanta mun ummul qur'an ya san face haka ke magana karanta mun ummul kitab ya san face haka ke magana karanta mun wal qur'anul azim ya gane cewa fatiha kake nufi da wannan saboda haka nan malamai suka ce kuma ana kiranta da suna alhamdu kamar yadda muka fada sannan ana kiranta ba da suna as-salah ita kanta suran ka cokal akan kirata da suna sallah saboda mene fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisul qudsi Allah ce hadisul qudsi shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce Allah ya ce an bayyana ko ba wani ya zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yanzu Allah ta'ala shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce kaza to azizi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn na raba sallah tsakani na da bawa la in ji Allah gida biyu wali 'abdi ma sa'ala kuma la yi alƙawarin abinda bawa la zai roke da a cikin sallah din nan zan bashi abinda ya roka Allah ka amsa mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce fa idza qala al-'abdu idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai qala Allah sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi bawa na ya gode to kaga da wannan malamai ke cewa duk cikin qur'ani babu suran da kai tsaye in kana karanta ta musamman a sallah kake magana da Allah kai tsaye kai da shi sai suratul fatiha kamar yadda zamu ji cikin hadisin a gaba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa in bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi bawa na ya gode mu arrahmanir rahim sai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni mai rahama mai jin kai har sai ka zo ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke neman taimako kuma gare kai kadai muke bauta ba kuma kai kadai muke neman taimako wurin ka sai Allah ta'ala ya ce lallai bawa na ya girmama ni yayi kaza yayi kaza to shi kuma bawan nawa me yake nema ni sai mutum ya ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai ni'ima akan su ghairil maghdubi alaihim ba wadanda kai fushi da su ba wala dhalin ba kuma batattu ba sai Allah ta'ala ya ce haula'i li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala wadannan abubuwa da bawa ya roka nashi ne in shiryar da shi in tabbatar da shi kar in fushi da shi kar in sa ta farki waɗanda ne fushi da su to kuma bawa na ya shaida na bashi wannan abun da ya roka da to kaga wannan ba karamin matsayi bane da mumini yake samu da idan ya karanta suratul fatiha sannan yana da cikin sunayenta ana kiranta da suna ash-shifa waraka ana kiranta da suna waraka kuma kan kirata da suna ar-ruqya ma'ana tofi don neman waraka kamar addu'a da zaka yi a hannunka ko a gatofa a ruwa ko a jikinka idan neman wani abu na warata ko ka dafa wani wuri a jikinka ka ambaci wasu kalmomi da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a wurare daban-daban wannan shi ake ce ma ar-ruqya an kira ta da wannan suna na waraka ne da tufi saboda hadisin da yazo na Abi Sa'id al-Khudri wanda hadisi ne ingantacce wanda wani mutum yazo ya yi ma wasu mutane addu'a ya karanta musu suratul Fatiha sai ya zanto sun samu waraka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa da yake sahabin sa yace da shi wa ya sanar da kai cewa ita abinda ake yin tofi da ita ma'ana ashe idan mutum bai da lafiya za a iya karanta masa Fatiha suka ce kafa bakwai ko makamancin wannan ka tofa mishi ko a jikinsa ko ka tofa masa a ruwa ko kuma ya sha wannan yana daga cikin abinda yake na abinda ya shafi sunayenta da ya zo a cikin Al-Qur'ani suratul Fatiha tana da falaloli masu tarin yawan gaske tana da matsayi da daraja da falaloli wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu daga cikin su akwai hadisin Abi Sa'id bin Mu'alla sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kasance ina sallah ina cikin sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ni yana sallah sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran sunan sa ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san sallah yake yi ba ya kira shi yana ambaton sunan sa yace sai ban amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har sai da na kammala na idan da sallah sai na tashi na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naje na same shi yace da naje wurin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni me ya halaka ka zo ka ji kira na amma tun da zan ji ka shiru shiru sai yanzu ka zo sai yace ma Allah sallallahu alaihi wasallam ai na kasance ina sallah ne sallah ce ta hana ni shi yasa da nidar kenan sai yanzu ka gane na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ashe baka ji Allah madaukakin sarki yace ba يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله تعالى يقول أنه في إيمان وأمس كرم الله وأمس كرم من ذن الله صلى الله عليه وسلم أيا يندى سكى كرائيكم زوى دعوان الذي رأي جوكو يرأي أبوك زكى جوكو كما يرأي أبوك إيمانكو يزم في عالم جسر إيا مقبوك نزوى الجنة سيوانا كنون تشيوى yana daga cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ga ka gashi ko in ce ga ni gashi ko da nan fara da kai da tunda magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ga ni gashi ya kira ni ko ina sallah sai in yanke kowa ɗan gombe idan ga ku gashi kuka ji ya kira ku sai ku yanke ku amsa kiransa Allah yanda ba mu haɗu da shi a duniya ba duk ka haramta mana haɗuwa da shi a ranar alkiyama Allah ka sa muna cikin wanda za a kiraye su shiga aljanna tare da shi don tsarkin sunayenka to shine bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wannan kun ga ya ƙara masa ilimi ne ba yana zargin sa bane saboda yayi aiki ne da abin da yake da istihadi a kansa kuma abin da ya kai shi aikata wannan shine ganin girman Allah madaukakin sarki saboda kaunar rahama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga al'ummarsa da kuma kansu da alkhairi bayan ya faɗa masa cewa Allah ya ce a amsa musu kira sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to bari ka ji sannan zan sanar da kai mafi girman sura a cikin Al-Qur'ani kafin in fita daga wannan masallaci ya nuna a masallaci abu ya faru ya ce zan sanar da kai mafi girman sura a cikin Al-Qur'ani wato kar kai wasa da ita tunda kana da kiyaye sallah kai mutum ne wanda bai kamata a barka haka ba har sai an ƙara maka ƙarfin gwiwa akan da'ar da kake yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi zan sanar da kai sura mafi girma a cikin Al-Qur'ani kafin in bar masallacin nan Abi Sa'id ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riko da hannuna a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya kama hanya zai fita masallaci kuma bai ce da ni komai ba sai na ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce fa za ka sanar da ni wata sura mafi girma a cikin Al-Qur'ani kun ga ya nuna sabai suna da kwaɗayin ilimi kun gane ko bai bari ma yaga an fada ko ba fada ba, shi dai yaga za a fita, to ya sani ko kila zai je ne ya dawo sannan ya ga ya mishi, amma dai yana kudin kar ya rasa wani abu na ilimi. Sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce za ka sanar da ni sura mafi girma a cikin Alkur'ani. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi na'am haka ne, na ce zan sanar da kai, karba ga ta nan ita ce alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan suratul fatiha hiya sab'ul matani wal qur'anul azim ladhi utitu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce surar da ake baiwaita karatunta wanda take dauke da ayoyi bakwai wanda Allah madaukakin sarki ya bani kyautanta. Mu ma mun gode ma Allah da muka zanto mu ne al'ummar annabin da aka ba kyautan wannan sura din. Muna taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farin ciki akan haka, sannan muna gode ma Allah da mu ma aka samu karkashin al'ummarsa. Hadisi ya tabbata daga Ubay dan Ka'ab, Allah ya kare ya a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki bai saukar da wani abu ba a cikin At-Taura ko Injila kaman yanda ya saukar da suratul Fatiha, wanda kaman yanda ya saukar da uwar Ummul Qur'an wato ita ce suratul Fatiha wanda ita ce mai ayoyi bakwai da ake yawan baibaitawa. Wannan suratul Fatiha din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce abinda aka raba tsakanin ni da kuma Allah, ya raba ta tsakanin sa da bawansa gida biyu. Allah ya faɗa kai ma ka faɗa, a baka daman azanta da kai ma ba karamin daraja ba, kai ba ma ai magana da kai ba, a ce Allah ta'ala yayi wata magana da take ishara zuwa ga kai, fi daraja ne a ban kasa, daukaka ne a ranar alkiyama. Haula mun sani ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya saukar da arsami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Da Aisha ta ce wata mata ta shigo tana kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damuwanta da kukanta game da mijinta, ina jin wasu bangare na maganganunta bana jin wasu, saboda tana can suna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai gashi Allah ta'ala ya saukar da aya yana fadan cewa Allah ya ji wato maganar wadda take kawo karan mijinta, tudali luka fi zawjiha, take jayayya da kai ka fada dangane da al'amarin mijinta, kuma tana kai kukanta zuwa ga Allah. Wannan matan da aka saukar da wannan aya sanadiyarta, Allah ta'ala ya mata tsawon rai har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine wata rana sayyidina Umar yana amirul mu'minin, tazo yana tare da tabi'ai, su wasu ma basu san ka ba daga cikin su, tazo take masa magana tana kawo kuken damuwanta game da wata mata da mijinta yake nufin sakinta. Alhalin matan nan natsatsiya ce, tana da kamun kai, tana da yawan ibada. Tazo ta samu sayyidina Umar a gaban jama'a, tace da fa kai dan karamin Umar ne, Umair haka ake ce ma duk dan karamin Umar, ko kun san Umar guda ɗaya ne, tunda sayyidina Umar ya rasu to duk wani Umar ya zama Umair kuma. To amma duk da haka yake din, tazo ta ce da shi kai kana dan karamin yaronka da kai ka sani, ma'ana mu muka raide ka, hatta zilta Umar, har sai da ka zo ka zama Umar, sannan ka zo ka zama amirul mu'minin, ka ji tsoron Allah a cikin jagorancin da ya baka. Sayyidina Umar ya ce me ya faru, ta ce ga wani nan cikin sahabbanka yana nufin sakin matansa, ga ta da kamewa, ga ta da kaza, ga ta mutumiyar kirki, amma yana nema ya raba ta da ɗakinta, ka je kai masa nasiha. Wanda suke gefe sai suke cewa ke na zo, wai ba ki san da amirul mu'minin kike magana ba? Sai sayyidina Umar nan take sauri ya daga musu hannu ya tsai da su, ya ce ku saurara, ku dakata, ku dakata, ku kyale ta, ku barta, ku barta, ku barta ce magana. Sai ta gama magana ta, sai sayyidina Umar ya ce da su kun san wace ce wannan? Suka ce a'a. Ya ce to wannan ta cancanci ta faɗi duk abin da kaji tana faɗa a kaina, saboda tana da wannan darajar. Suka ce wace ce ita? Ya ce ita ce wadda Allah ya ambace ta akan al'arshi, ya saukar da qasami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah yana jin tattaunawanku da zantawanku na ka faɗa, ita ma ka faɗa. To me muke so mu nuna a nan shine darajar wanda Allah ta'ala a ce Allah ya ambaci mutum, kuga inda sahabbai ke girmama shi suke ganin matsayin sa to ina ga wanda zai karanta suratul fatiha yana fada Allah kuma yana fada kaga wannan ba karamin matsayi bane kwarai da gaske Allah ta'ala ka taimake mu kuma ka sa mu daji hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda a gare shi yace manzo lalle wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune kuma malaika jibril ya zo masa mun san malaika jibril yakan zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a siffofi mabambanta juna daga cikin siffofin da yake zuwa masa yakan zo masa a siffar mutum dan su malaiku dama Allah ya ba su wannan iko din suna iya rikida su zama wani abu sai dai duk abin da za su zama ba su zama wani abu da yake zuwa da sharri ko wani abu mai ban tsoro ko wani abu mai cutarwa malaika bai zuwa irin wannan sifa din ina fata mun fahimci wannan to daga cikin sifofin da malaika jibril yakan zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo masa da siffa na wani sahabin sa da ake kira da suna dishatul kalbi sahabi ne wanda aka ce kyakkyawa ne a cikin larabawa yana da kyawun halitta da nutsuwa da makamantan su kamar yadda muka karanta hadisin da yazo wata rana malaika jibril ya zauna kusa da shi ko malaiku sahabbai suka ce yaqin tala alaina rajulun wani mutum ya kullo mana shadidu bayadu thiyab mun tuna hadisin da arba'ulan dawiya mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi ba alamun wahalar tafiya a tare da shi ba kura ba kaza yace har ya zauna kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan aya karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su malaika jibril ne yazo ya sanar da ku ko ya koyar da ku addinin ku mun tuna wannan hadisin to kamar haka anan ma Abdullahi dan Abbas yace wata rana suna zaune Annabi sallallahu alaihi wasallam a tare da shi akwai malaika jibril da yazo masa istabi'a daqidan fawqahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ƙara na kamar an buɗe wani abu kamar buɗe kofa haka kafin ƙaran shi yana da bambanci da ashe an ji ana jan wani abu a ƙasa ko an yarda wani abu to sai suka ji wani ƙara kamar na buɗe kyauri haka da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan ƙara din sai malaika jibril ya daga kansa ya kalli sama kallon sama da yi sai ya saukar da kansa ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙara da kaji wani kofa ne aka bude shi daga sama wanda ba a taba bude shi ba a tarihin halittar sama gaba daya kaga wannan matsayi kofa ce aka bude wanda a tarihin sama ba a taba bude wannan kofan ba daga nan sai ya ce da shi wani mala'ika ya sauko daga wannan kofar ya zo rin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abshir bi nurayn ina baka labarin da zai faranta maka rai shine bishara ai ko shi yasa aka ce ma mutum albishirin ka sai ya ce ne har ka ji an tambaya an ce ne fari ko ja ko in ka ce ja sai ya ce ka rike abinka ko ba haka bane amma in ka ce fari ba sai ya ce ka fadi saboda me ana sa ran abinda zaka fada za a ji dadin shi a karshe za a samu wani amfani to shine wannan malaika ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ina maka bishara da haske guda biyu wanda aka baka su kuma ba a bayar da waɗannan haske ga wani annabi ba kafin zuwanka ba komai bane wannan haske face Fatihatul Kitab ita ce suratul Fatiha da kuma ƙarshen suratul Baqara fadin Allah madaukakin sarki amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun waɗannan ayoyi uku na ƙarshe har da zaka zo ƙarshen su kace fansurna alal qaumil kafirin ba taba ba wani annabi abin da ya kai wannan matsayi da daraja ba kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shine yace da shi wannan haske na farko tace suratul fatiha ku duba ku gani ko sallan gawa za a yi idan mutum ya rasu zaka ga fatihan dai ake karanta masa yana karami sallah aka fara umurtar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku umurci ƴaƴanku da yin sallah suna ƴan shekaru bakwai idan sun kai goma ba su sallah ku yi musu bulala saboda su gane mara sallah in ya mutu azaba ake mishi to idan suka ji anan to za su gyara kuma idan kuka umurce su da sallah za su tashi mutanen kirki inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar haka Allah ta'ala ya faɗa to dan haka dai malaika jibril ya ce da shi an baka ƙarshen suratul baqara wanda babu wanda zai karanta wani harafi daga cikin waɗannan surori face an bashi abin da ya roƙa a cikin su
kun ga ku a suratul fatiha ka roki shiriya ka roki aljanna ka roki dukkan wata ni'ima su ma wadancan na karshen suratul baqara ka ga cewa ka roki Allah ta'ala ya yafe ma kulakuranka ya taimake ka kar ya daura maka abinda ba za ka iya ba makiya da za su zo su maka cincirindo duk Allah ya taimake ka akan su wani abun ban sha'awa kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu mu rinka karanta wannan karshen suratul baqara din a lokacin da zamu kwanta bacci saboda yana so ya zamto idan ma an kwanta ba a tashi ba to daga cikin abin da zaka haɗu da Allah da shi akwai wannan roƙon da za a baka shi a ranar alkiyama saboda bacci Bahaushe ya ce wai kanin mutuwa amma shi Allah ta'ala cewa mai baccin ma mutuwan ne mutuwa farko ne Allahu alladhi yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-amhu fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah ta'ala ya ce shi ne wanda yake karban rayuka na mutane a yayin baccin su duk wanda yayi bacci Allah subhanahu wataala ya ce yayi mutuwar farko karamar mutuwa shi yasa shi kansa bacci wa'azi ne mai girman gaske yace wasu rayukan idan suka tafi Allah ta'ala zai rike su ba za su sake dawa ba ba za su tashi ba in kaga sun tashi to fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira busa dai ne Allah yayi na kaho sai su ga an tashi alkiyama wani daga kwanciyarsa bacci sai dai ya ji ana wanke shi amma kuma shi ya riga ya tafi rayuwarsa ta kare akwai wani dalibi a garin Kaduna da haka ya faru da shi yana karatu a wurin wani malamin mu an yi karatu har zuwa bayan la'asar yace zai je gida ya dan huta ya dawo bayan magariba za a ci gaba da ya je magariba sai gashi iyalinsa ta aiko tittakidin tace da Allah malam ya zo ya tashe shi daga bacci yace a bacci yace to ina tashin shi bacci ne ko tace ita to bata gane irin baccin da yake bane don Allah a zo a tashe shi Allah yana zuwa ya amsa kiran Allah subhanahu wataala daga wannan kwanciyar shi kenan sai kuma abinda Allah ya kaddara to shi yasa duk wanda zai kwanta bacci ba so ya rinka kwanciya kaman wani mushi wani zaka ji wani hamma zai kaman an fara doya yana juyawa shi kenan ah ya fa to kaga idan mutum kuma ka gashe shi ranar kiyama yana ihu ai abu ba zai kyau haka ne ko wata za ta yi bacci tana jin kida ne ma a cikin wayanta ba yanda za a yi ta gayyato mala'ikun rahama su zo kusa da ita duk ta kore su abinta kuma haka za ta yi baccin ba ta jin tsoro asali ya kamata bacci ya rinka ba musulmi tsoro bisa la'akari da wannan aya Allah ta'ala ya ce za mu amshi rayukan wanda muka kaddara musu wasu suna tafiya daga bacci shikenan Allah ta'ala idan namu ta zo kasa bi karshe mai kyau sannan sai ya ce a dawo da rayukan zuwa jukkudan waɗanda aka yi musu jinkirin mutuwansu su ma zuwa wani lokaci sananne wanda za su amsa kiran Allah ko suna baccin ko ba su baccin idan namu ta zo Allah ka sa bi karshe mai kyau to wannan yana daga cikin abubuwan da yake yazo na suratul fatiha da falalanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda kuma daga ciki ya nuna mana cewa muslim riwayar imam muslim wanda abi hurairah ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya sallah ba tare da ya karanta suratul fatiha ba to wannan sallah ta shi ba ta karfu ba a wurin Allah madaukakin sarki wannan a takaice shine abinda suratul fatiha ta kunsa kuma shine abinda idan muka sani ina ga zai amfane mu kwarai da gaske kuma zai kara mana shauki ina ji a raina yanzu aka kula nan kun kosa ku je ku karanta suratul fatiha haka ne zaka ji kaman cewa wato yanzu ne zaka fara bauta da ita a da zaka ji kaman kana daukar ta al'ada ce to amfani kuma tafsirin kenan saboda mutum yana jin zaƙin imani a yayin da yake sanin ma'anan abin da yake karantawa ko yake sanin muhimmancin abin da yake karantawa ko da bai rike ma'anar kadai ba don haka ina ganin la'alla wannan shine abin da ya kamata mu dauka ya zanto mana budewa kenan ko a matsayin fallulin ta gobe mun zo insha Allah ta'ala sai mu shiga cikin surar mu fara tafsirin ta wannan zai taimaka mana ya zanto mun samu haske insha Allah ta'ala a karkashin haka sai mu je zuwa ga littafin da ne magana kenan abinda muka faɗa ya zama daidai a wannan Allah ta'ala ya amsa mana wanda muka yi kuskure Allah da ke sarki ya gafarta mana ya kuma ji kan wanda suka riga mu da rahama. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.